'yan kasuwa da sauran masu sarrafa tumatirin gwangwani a Najeriya sun yaba da matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na haramta shigo da tumatirin gwangwani daga kasashen waje da kuma ƙara haraji ga tumatirin da ake shigo da shi daga ƙetare. Matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka ta ce ta dauke shi ne da zumar ƙarfafa gwiwar manoman tumatiri na cikin gida da kuma bunƙasa sarrafa shi ta cikin gida. Daukan wannan mataki dai ya biyo bayan koke-koke ne da masu kamfanonin tumatiri suka sha gabatarwa gwamnatin Najeriya da kuma barazanar rufe kamfanoninsu na cikin gida. Na tambayi shugaban sarrafa tumatirin gwangwani mafi girma na nahiyar Afirka da ke nan birnin Lagos, Chief Eric Omofia, ko ya suka ji dangane da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka.
Abin da muke bukata alaya biya. Alaya muna bukata saboda kukan da muka yi president namu, president Muhammad Buhari ya ji kuma ya san gaskiya muka faɗa. Tun da shi mai mutum gaskiya ne. So alhamdulillah government na Najeriya sun ne kasu hana tomato. Saboda mutum ba zai samu ba zai dinga bada abun da yana bayan a gidan nomansa a gida yana bata. Ya ji yana biya da kudi a biya da kudi na kasan waje a kawo mishi na wanda yana kashe mutum. Haramu ne.
Kiyasi dai da gwamnatin Najeriya ta bayar ya nuna cewa gwamnatin Najeriya na kashe zuzzurutun kudi har naira biliyan 52 a duk shekara wajen shigo da metric ton 150 na tumatirin gwangwani daga makwabtan kasashe da kuma kasashen ƙetare, abinda kuma ke hana bunƙasan kamfanonin cikin gida da kuma manoman cikin gida. To koya su ma manoman tumatirin na cikin gida suka ji da wannan mataki na gwamnatin Najeriya. Ga dai abinda ɗaya daga cikin manoman daga arewacin Najeriya ya shaida mini.
Sunana Muhammad Raju. Yana da kyau haka da aka dauka. In aka yi haka kaga kamar lokacin da aka yi na shinkafa din nan shirin da aka yi kyau din mutane ba su san fa'idar abin ba, amma daga baya da aka ga fa'idar abin mutane sun ji dadin shi sosai da sosai ka.
To ni shawara zaka ba manoma a tumatir ɗan uwanka.
Shawara zan ba manoma tumatir ɗan uwana su kara hakuri kuma su bi doka yanda aka yi zuwa tsari a tsaya a bi shi yanda ya kamata, saboda kowa a samu haɗin kai, a samu a ci gaba kasan komai ya daidaita a ji dadin amfanin abin da muke nomawa a kasar nan.
To sai dai kuma bayan ɗaukan mataki na haramta shigo da tumatirin kasashen wajen a Najeriya, har yanzu dai kamfanonin da ke sarrafa tumatirin gwangwanin a Najeriya sun buƙaci gwamnati ta kafa wani kwamiti mai ƙarfi da zai duba tare da kula da yadda ake tafiyar da harkokin tumatiri a ƙasar. Ko ina dalilin buƙatar neman kafa wannan kwamiti? Ga dai Chief Eric Omofia.
Abin da yake ne cewa akwai wasu mutane da suka ce suna bugan kaya a Najeriya. Ko Najeriya ne ko masu waje, amma ya fi namu an waje suna wayo da kudin mu. Abin da muka ga zaman da su tara kamiti din su duba wane ne nanihi, wane ne original, wane ne suna yin waye da shi. Duk wanda aka taɓa cewa wannan daidai shine buga kaya a Najeriya, a ba su goyon baya, ba su dora. In ba ka taimake mu kan kayan aiki ba za a ji noma ba. Su taimake mu ba ni kawai ba, mutane din suna dora. Wannan tumatir kamata muna yi export yanzu. Mu kai kasan waje saboda namu ya fi daɗi.
A can baya dai gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin haramta shigo da shinkafa na ƙasashen waje, matakin da kuma kawo yanzu aka fara ganin nasararsa, ganin yadda aka samu bunƙasar manoman shinkafa. Musamman ma dai a jihohin Kebbi, Niger, Jigawa da Kano da Katsina, hamma da wasu jihohi na kudu maso gabashin Najeriya. Matakin da ya kai ga gwamnatin jihar Lagos da kuma gwamnatin jihar Kebbi sun yi haɗaka wajen samar da kamfani da ke sarrafa shinkafa da ake kira Lake Rice a kasuwannin Najeriya, wanda kuma ake sayar da shi a farashi mai rahusa. Babangida Jibrin Murya, Amurka, daga Lagos.